Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 14 ga watan Agusta na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyar almajiran Malam Ibrahim Al-Zazzaki ta IMN ta ce ta sulhunta takaddama da ta taso akan duba malaman da ke jinya a kasar India. Bayan haka, za ku ji ƙarin bayani game da rahotannin da suke fitowa daga hukumomin tsaron Najeriya akan takaddamar da ke faruwa tsakanin sojoji da 'yan sandan kasar biyo bayan kisan wasu 'yan sanda a makon da ya gabata. Dan an jima kaɗan, idan mun buɗe layukan wayar mu, za mu so mu ji abin da za ku ce game da zargin da wasu ke yi da cewa akan samu alaka a tsakanin wasu jami'an tsaro da masu aikata manyan laifuka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Akalla sojojin Somalia shike ne da kuma wani ɗan jarida mai ɗaukan hoto aka kashe, sannan mutum 13 suka jikkata a yau Laraba a lokacin da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai wani hari sansanin sojoji da ke kusa da Mogadishu babban birnin kasar, a cewar jami'an gwamnati. Jami'an sun ce motoci makare da bama-bamai haɗin gida sun tashi a jere a sansanin da ke garin Audeville da ke da tazarar kilomita 70 daga kudancin Mogadishu. Maharan sun kai har-haren ta wurare biyu a sansanin, inda suka yi musayar wuta tare da jami'an tsaron gwamnati kafin daga bisani a fi ƙarfinsu aka fatattake su. Kungiyar Al-Shabab wadda ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta ce ta kashe sojojin gwamnati 50, amma wasu majiyoyi daga jami'an tsaro sun faɗa wa sashin Somali na muryar Amurka cewa sojojin gwamnati 6 ne suka mutu. Gwamnan yankin Lower Shabelle Ibrahim Adan Naja ya faɗa wa sashin Somali na muryar Amurka cewa wani ɗan jarida mai ɗaukan hoto da ke aiki da rundunar sojojin Somaliya shi ma ya rasa ransa. Naja ya ce sojojin gwamnati sun kashe maharan 23. A yau Laraba, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Kan ya bayyana haka ne a lokacin da ƙasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da India ta ɗauki matakin soke ƙware-ƙware cin gashin kai da ta baiwa wani ɓangare da aka raba na yankin Himalayan. Sai kuma gwamnatin India ta sake tura dubban ƙarin sojojinta da kuma saka miliyoyin mutanen yankin na Kashmir jami'an tsaro da ba a taɓa gani ba don kwantar da tashin hankali da ka iya tashi. Amma duk da haka, tuni aka samu wasu rahotanni da ke cewa an sauƙaƙa wa mutane matakan da aka ɗauka masu tsauri. A cewar Khan, ranar samun 'yancin kai wata dama ce da za mu nuna farin cikinmu, amma yau muna cikin baƙin ciki na yanayin da 'yan uwanmu na yankin Kashmir da aka mamaye a Jammu da kuma Kashmir waɗanda India take cin zalinsu. Ya ƙara da cewa ina tabbatar muku 'yan uwana na yankin Kashmir muna tare da ku, tare kuma da shan alwashin magance wannan lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta jinkirta saka wani sabon harajin kashi 10% akan wasu muhimman kayayyakin da China ke shigarwa kasarta, wanda ya kamata ya fara aiki ranar 1 ga watan Satumba. ofishin wakilin cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su na'ura mai kwakwalwa ta tafi da gidanka da allon kwamfuta na monito da wani da wayoyin hannu da na'urar wasanni wasa kwakwalwa na video games da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an dage shi zuwa ranar 15 ga watan Disamba mai zuwa. Dage saka wannan haraji da aka yi zai taimaka wa Amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da kyautar su lokacin bikin Kirsimeti. Abinda muka yi shine mun jinkirta ne ta yadda ba zai shafi sayayyar bikin Kirsimeti ba ko da zai iya shafar mutane, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Talata. Haka kuma Amurka ta janye haraji baki ɗaya kan wasu kayayyakin China saboda dalilai na kiwon lafiya, kiyaye haɗura da kuma tsaron ƙasa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata ne shugaban kungiyar IMN ta ƴan Shi'a Malam Ibrahim Al-Zazzaki ya isa kasar India don yin jinya, amma daga baya wata takaddama ta taso akan waɗanda ke duba lafiyarsa bayan bayyanar wani sautin muryar shugaban, sai dai ƴan kungiyar sun ce an warware wannan takaddamar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar almajiran Malam Ibrahim Al-Zazzaki IMN a takaice ta ce ta sunkunta takaddamar duba malami biyo bayan sakon sauti da yake nuna fargabar barazana ga rayuwarsa a asibitin na India, hakanan kuma da sa ido matuka na jami'an tsaron Najeriya. Sakon da ya na sauti wanda IMN ta ce hakika na Malam Al-Zazzaki ne kuma tana sane da yayata shi, na bayyana bukatar Al-Zazzaki na dawowa Najeriya don tafiya wa imma Malaysia ko Turkiya don jinyar.
Ba zai hukumu ne dan mu ga wani cikin da ba san shi ba, mu amince da shi ba, kuma in roƙa mu tafasa shi ba su ga mana wani abu ga mana shi bai taba mana shi don kada ai abinda aka so ai wanda har sashi bai yi ba ai shi ta wata hanya, saboda kuma na ganin da gaskiya abubuwan da muka gani anan ya nuna mana cewa ba mu cikin aminci sa kawai an kawo mu wuri ne aka tsare ni an tsare ni shekara yau 13, amma ban taba ganin tsoro irin wanda aka yi ma anan ba, kamar hatta ɗakin da nake a asibiti din a kofar ɗakin ƴan sanda ne da bindigogi ko ɗaki zuwa ɗaki a baya jama'a mu ce duk tsare wanda aka yi ma a Najeriya ai ba wannan ban taba ganin wannan ba.
Matsayin kungiyar IMN a yanzu ta bakin kakakinta Ibrahim Musa an shawo kan lamarin, dan dama ya taso ne dan rashin ganin asalin likitocin da aka yi magana da su karkashin wata kungiyar da suka ce ta kare haƙƙin ɗan adam ne ta musulunci da ke London.
An yi rubutun ishu din dama abin da ya faru shi malam an hana shi ganin likitocin da suka yi magana da su akan batun tafiya din ne, wanda yake su ma suna Indian ne kuma fa sun zo tarban shi, shi yasa sai malam ya kiyaye likitocin da aka zo da su su duba shi, ya ce a sai ya ga wa'incan da suka yi magana da su tukuna. Bayan an kai komo ita kungiyar da ta shirya tafiyan a hukumar kare ƴancin ɗan adam na musulunci da ke London sun daidaita an tattauna, kuma su yi likitocin da malam ya magana da su tun farko sun zo sun ga malam nan, saboda haka wannan magana an daidaita ta insha Allah.
Ibrahim Musa, kana so ka ce yanzu malam ya amince za a duba shi a inda yake nan ba maganar batun dawowa Najeriya?
Dole yanzu ba zai babu wannan magana ba.
Me za ka faɗa wanda zai ƙara fahimtar da mutane halin da ake ciki a can India din?
Shi malam ya ga wa'incan likitoci da suka ya saba magana da su, kuma ana ta shirye-shiryen tafi da komai yadda ya kamata din. Saboda haka abin da aka gaya mana shi ne ba mu saurara, in an samu wani ci gaba za a rika sanar da mu kuma sai mu sanar da jama'a.
Amma dai zuwa yanzu an riga an warware wannan takaddamar, za a ci gaba da zama a wannan asibiti na mai jayanta da ke na New Delhi kenan.
Eh, da dama yana wurin.
Ibrahim Musa, da za su ita kungiyar IMN ta fidda wata sanarwa ta faɗi cewa an samu an sulhunta wannan al'amarin ai.
Ba mu fidda wani sacin da kawo yanzu, amma dai ta yiwu za mu yi haka ɗin idan komai da komai ya faranye mu an so mu duba lafiyan kamar yadda aka shirya yadda ya kamata.
Yanzu za a jira a ga jinyar Al-Zazzaki da uwar gidansa Zinatu a asibitin na Medanta da ke New Delhi. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A makon da ya gabata ne rahotanni suka bayyana cewa wani hafsan sojan Najeriya ya bada umarnin da yayi sanadiyar kisan wasu ƴan sandan Najeriya da suka kama wani mai garkuwa da mutane. A halin da ake ciki yanzu, bayanai na nuni da cewa akwai alaka a tsakanin sojan da mutumin mai garkuwa da mutane. To ko me masana harkokin shari'a za su ce game da wannan? Hassan Maina Kaina, wakilin muryar Amurka, na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni da ke fitowa daga majiyoyin tsaro na ƙara nuna cewa ana ƙara samun shaidu da ke nuna cewa akwai alaka tsakanin hafsan sojan nan mai mukamin captain da ake zargin ya baiwa sojojinsa umarnin bude wuta da kashe ƴan sandan nan guda uku a jihar Taraba da kuma wannan mashahurin mai garkuwa da mutanen nan mai suna Alhaji Hamisu Balawa Dume da ƴan sandan suka kamo amma sojojin suka kubutar da shi suka kuma sake shi ya tafi abin sa. Binciken ƴan sanda ta hanyar fasahar zamani ya nuna cewa an bibi wannan hafsan soja yayin magana ta wayar tarho da mai garkuwa da mutanen sau 191 a baya-bayan nan. Tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci hedikwatar tsaron Najeriya ta kaddamar da bincike kan wannan al'amari. Su dai sojojin da suka harbe wannan ɗan sanda guda uku sun ce shi wannan captain da ke zama shugabansu shi ya ba su umarnin aika wannan aika-aika wanda halin yanzu dukkaninsu suna nan Abuja suna fuskantar bincike. Ko da ke bangarorin biyu na ƴan sanda da sojoji suna kaffa-kaffa da yin magana da manema labarai akan wannan batu. Barista Yakubu Sale Bawa wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya.
Ba za mu ce komai ba mu a bangaren mu na lauyoyi yanzu muna fashi yanda shi shugaban ƙasa ya sa committee a bincike muna so a cire wani tsan kai ko kuma neman wani rufa-rufa. A yi bincike na gaskiya da adalci zagin duk wanda yake da hannu a cikin wannan aika-aika da aka yi a hukunta shi. Don haka za mu tsaya ne kallo mu duba in abu bai daidai ba mun san matakin da za mu ɗauka.
Eh to barista, a matsayin ku na lauyoyin da kuke gogurumi a wurin kare haƙƙin bil'adama, a baya na san kun shirya takardunku tsaf domin zuwa kotu dangane da mun kare waɗannan ƴan sanda. Yanzu za ku ci gaba da zuwa kotu ko kuma za a yi?
Eh to za mu nan mu duba shi ne za mu ba da ɗan kwanaki. Muga menene za a yi domin ko da ma an ɗan ɗauki matakin hukunta shi ai abin dubawa shine muna duba iyalin waɗanda aka kashe. Akwai haƙƙi saboda a ƙarƙashin kundin tsarin mulki sashi na 38(3) yace kowa yana da rashi yana da dama da aka bashi na rayu a Najeriya. Amma yanzu abin da yake magana an riga an kauda su daga a doron ƙasa an kashe su don wannan kisan da aka yi masu tunda ba kan kaida ba ne dole a bi masa hakkin shi. To akwai ko da ma yanzu gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki muna da iko mu shigar da ƙara a ƙarƙashin Najeriyan Army saboda shi yake aiki ƙarƙashin Najeriyan Army suna da haƙƙi don su bayyana me yasa aka yi faru kuma in sakaci suka yi dole ne su ansa wannan saboda an riga an rasa rayuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hassan Maina Kaina. To masu sauraro, yau muna son mu ji abin da za ku ce game da zargin da wasu ke yi na cewa akan samu alaka tsakanin wasu jami'an tsaro da masu aikata manyan laifuka. Amma kafin mu bude layukan mu, kuɗin shakata da wannan waƙar.
Amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai. Allah ake faɗin daga bani na ke faɗa ba, dani na ke faɗin daga da sai ku gayyata ni. Amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai. Allah ake faɗin daga bani na ke faɗa ba. Dani na ke faɗin haka da sai ku gayyata ni. Kai mai akwai ka gane idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kamfa a kayan gado guda ɗaya. Haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya yi kwana a ɗaki guda ya kamfa a gefen guda ya kamfa a kayan sarauni kwalle. To ƴan gari ya waye ka nan daga dangantakan ku daidai. In ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne ba ka sanya huda goma a kan ka kai kai ai da dan gano ka fita ce wa na ya tabu sai dai ka san guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma ita guda dai mutakar in yana da hali to ma dai idan ka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
Mun samu kira na farko daga Katsina.
Eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina.
Eh kina magana daga shugaba Idani Kanti da Shayi Gantsin Daura.
To muna jin ka shugaba.
Eh wannan abu radio mai ta addu'a Allah ya yi ka mana saukin sa. Yan abubuwa daga nan wannan abu daga wannan sai wannan abin da ya kamata ka ci gaba da addu'a kuma su a gabanin su daje da su hada kansu.
To kakan gani akan sami alaka tsakanin wasu jami'an tsaron da masu aikata laifuka kamar yadda wasu ke zargi?
Eh to kin san shi al'amari ne ko wani ana yin wani zai kasance ba dai bane da wani sai yana raguwa ma dan ya tsiko ya bada al'amura mu dai addu'a da zamu dai duka dai su ne makaran jama'a dukan gaba da su bi da su muke dubi muke da an san kin san ce daga na gaba gangan zargin ruwa sai dai a cikin a cikin gaba da bincike dai a gane dai yanda aka yi dai Allah wuri ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da fatan
to mun gode shugaba Iliya Mai Kanti yanzu kuma zamu je Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
shugaba Iliya muna fatan an yi sallah lafiya sunana Alhaji Musan Garu ne radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka Alhaji Musan Garu
to jama'ar Dauda an yi sallah lafiya
lafiya kalau
to Allah ya maimaita mana
amen
akwai wani bawan Allah da ke jihar Yobe ya ce na jinjina muku Isha Baba Allah Raba
Allah sarki
yana jin dadin da ake gabatar da wannan shiri kuma ya ce Aisha da gaisuwar shi
to muna jin ka menene ra'ayinka yau
to alhamdulillah an zo gurin ma jama'ar Dauda ita gwamnatin Najeriya yawanci majority za su dauki ɗan sanda ko jami'an tsaro duk abin da ya danganci aikin jami'an tsaro kamata ya yi a cire maganar kuɗi ko kuma a cire maganar wahal da mutane za a dauki mutum 100 ko mutum za a dauki mutum 1000 kusan mutum 10,000 ko mutum 100,000 zai je su apply ɗin abin da kuma wallahi abin da zai baki mamaki wanda ya yi training ɗin ba shi ake zo ana ɗauka ba dole ne ka ɗauka bara gurbin jami'an tsaro kuma wannan abin da yake gani wallahi security ne da ake fama da shi a Najeriya majority shi akwai mutanen da suke cikin gwamnatin wanda su suke bada liket din me yasa misali idan za a kai tamame gurin ba sa tan mutane ko ba dan fashi za ka ga yan fashi sun gudu sun bar gurin ai ana samun liket ne wanda da bar gurbi zai kira su awaya zai ce ku yi gaba jami'an tsaro za su zo kuma yana cikin jami'an tsaron sun za a bude mu cikin wayannan abubuwan mu muna tare da su mun san sir duk abin da ake takwakke da ake a jami'an tsaron Najeriya wallahi duk wannan Najeriya majority sun san wannan abin da haka mu dai fatan mu gwamnati ta rika tsayawa tana daukar mutanen kirki sai har mutane wanda aka san su aka san mutanen kirki ne shine kawai mu fita amma tsakani da Allah akwai rina aka ba
to mun gode Alhaji Musa Garo da ra'ayinka yanzu kuma zamu je jihar Neja
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar Neja
magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Sanba
to muna jin kamalan Ibrahim mai wankin hula
to masha Allah lalle kamar da mai gida ya magana abun haka yake tafiya dan saboda ko wani mukami da za a dauka ko wani wata ma'aikata ce ko ta gwamnati ko da wani kamfani ne haka abun da kike tafiya na tana kamar alfarma idan kana da uwa a gindin murhun shi kenan kawai za a dauke mukami a baka ba tare da hanji ki san me halin ka ba ko kuma me kwazon ka ga ayyuka da ya kamata ya dauka ba
to kana gani akan samu wata kala alaka kenan ka taba ganin inda hakan ya faru
eh to mafi yawanci bidin da aka bincika a yin himma ya kasu na Najeriya haka zaka samu alfarma ne amma za ka ga masu kwazo masu kokari waɗanda yake ya kamata a ba su mukamai ba su ake ba sai kawai duk wanda ka ga dama dauka alfarma kawai ke amfani Najeriya da magana ta ji kuma cin hanci
To Allah ya kiyaye mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula har yanzu dai muna nan a jihar ta Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Niger?
To Hajiya, kuna magana ne da Dalla Niger Oja Kadara jihar Niger Nigeria.
To muna jin ka Malam Dalla ne.
Hajiya, abubuwan da suke faruwa a halin yanzu a Nigeria.
Eh.
Gaskiya akwai son kai da son zuciya da bangaranci, ba a so a ga ma mutane shugabannin gaskiya. Tawa da akwai abubuwan da suke faruwa, in ka ce akwai matsala won a cikin wannan gwamnati, ana sa a dauke ka kamar ana so a hade ta. Wannan ba cin gaba bane, cin baya ne. Ya kamata mutanen mu da talakawa, ya kamata wurin da gwamnati ta yi ba daidai ba a ga masu gaskiya, wurin da suka yi abin yabo a yaba masu. Amma za a yi gwamnati a ce wai ba ta da kuskure.
To Malam Dallami, kai yanzu waɗanne irin kuskure ne kaga aka yi musamman a wannan fannin na jami'an tsaro? Wasu na gani kamar suna da alaka da masu aikata laifi, me zaka ce game da wannan?
Ko da ma abinda ake hodi kenan, so da ba yanda zai yiwu a ce talakawa ko ko ba su da galihu a ce suke aikata wannan laifi ba tare da hukuma ba.
To mun gode Malam Dallami da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala Chopin Darai, daga nan garin Kargoda mai kira waya nan kusa da garin Jaji a Kaduna, Nigeria.
To muna jin ka Malam Murtala.
Wace bincike kamata a ci gaba da yi, saboda dai da kyau a ce jami'an tsaro yana samun alaka, misali a ce yana alaka da yan ta'adda, wannan kuskure ne. To ina ga farin kaya, waye ne zai hukunta farin kayan an same?
To layin Malam Murtala ya goce, har yanzu dai muna nan a Kaduna, mun sake samun wani kira.
Hajiya Marwa dai, da barka da lasariya.
Barka ka dai Malam Murtala, ya tafi wani Malam Murtalan ya dawo.
Wannan gaskiya ne. Sunan Murtala, ina kiran ku da garin da Sakamo tare nan.
To muna jin ka Malam Murtala, menene ra'ayinka?
A to Hajiya Marwa dai, da to kin ga muka duba ma rahotannin da aka bada cewa kallon Simon Jami'an yi waya da shi fiye da su 100. Haka ya tabbatar mana cewa akwai jami'an da ba sa kishin kasar nan, suna kishin aljihunsu ne. Kuma haka muke ƙara kiran su mahukutan ƙasa. Mu fa talakawa da muke yawo fa, mana mazure mu je checkpoint nan, muna ganin abubuwa fa, ba mu so muna faɗa ne. Ya kamata a ce su jami'an tsaron
su. To kamar waɗanne abubuwa kuke gani da ba ku son ku faɗi? In ba ku faɗi ba, ya za a magance?
Shin hikima, kin san shi harkar jarida irin naku, muna koyi da ku. Shin hikima yake isar da saƙo shi ne cewa mun shawar da muke ba da kwata-kwata tsarancin gida ba na su da bane. Su koma dajijjika ga ƴan fashi da makami, ƴan kanan mutane a daji, a gina musu barkoki. Akwai mawa da muka samu labari an tura su ƙasashen Isra'ila, sun koyo aikin tsarancin gida. Ina waɗannan suke mobile mobile. Amma ɗan tsanuna ma duniya, ƴan sandan Najeriya ba su aiki ba, an kawo sojojin gari. Amma waɗannan ƴan sanda ɗin su ne a gina musu bayan rukuni da asibitoci, da yadda za su kula da al'umma, a ba su kayan aiki a gani. Muna fatan za a gyara.
To mun gode Malam Murtala daga Kaduna. Yanzu kuma za mu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Sunana Bala na Buta Nasara, kan ji amma ina Kebbi State.
To muna jin ka Malam Bala, menene ra'ayinka?
To ai ra'ayina, duka sauran magabata sun gama shi, amma ya kamata in ƙara wani abu daga ciki.
To muna jin ka.
Gaskiya ya kamata ga jami'an tsaro su ji tsoron Allah. Yanzu ai ya tabbata ma, ya tabbata lahu, tunda yanzu ga an ce an samu babban soja mai makamin captain, ya yi magana da babban dan washi wajen so 100 da wani abu, kaga lallai ta tabbata. Sannan kuma abinda muke so ga sauran jami'an tsaro manya-manya, dama abinda muke bukata kenan, manyan da kananan, idan aka ce wani ya aikata laifi, su daina ƙaryatawa, su tsaya su yi bincike, a tabbatar da wannan mai laifi ne a hukunta shi.
To Malam Bala, amma dai ka san cewa har yanzu ana gudanar da bincike ne ko? To sai dai kuma lokaci ya daga mana hannu Malam Bala, balle mu ji ci gaban bayanan ka, don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
da labarin gwamnatin kasar Saliyo ta sa kafa ta haure nadin salasata matsayin babban kociyar Union Stars ta muso ma labarin na wasanni a yau gwamnatin Saliyo ta sa kafa ta shure nadin kociya dan Ghana salasata a matsayin babban kociyar Union Stars hukumar kwallon kafar Saliyo ta tabbatar da nadin wadda shine ya jagoranci Ghana ɗan matasa kasar shekaru 20 duka lace kufin duniya wannan guru a matsayin sabon mutuminta a ranar talata ta ce dai ya yi galaba akan tarin masu koyarwa da suka hada da Goran Stevanovic da Peter Butler ta sani Jabiri da kuma Kiesta wadda ya ce ligan premier na Saliyo da East End Lions sai dai nadin nasa bai samu amincewar ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki na Saliyo wadanda ke nuna cewar tsarin zaɓe na sabon kociya bai isa inda ya kamata a ce ya cika ba babban jami'in zartarwar kuma ta asanti kwata-kwata jamuwa ku yayi kashe diga yan wasa da kada su rika cicika dangane da gasan Champions League ne CAF kenan zagaye na biyu da dasa kara da Kano Blazers Wakifan Warriors din sun saka shirye ci 3-2 a hannun club din na Nigeria sai dai kasancewar sun samu golika har biyu a zagayen farko kwata-kwata nan na da imanin idawa zuwa matsayi na gaba yace wannan sakamako na da sha'awa Mr. Amwaku ya fada wa asanchikotoko.com yana mai fadan cewa bugawa a Kano da kuma jefa kwallaye biyu a raga a waje da kuma shan kashi ci 3-2 ya dibiya kwatafu a matsayin da za ta iya samun idawa gaba zuwa matsayi na gaba sai dai a yi a hankali kada su yi fariya ko kuma su ga kansu watanni 14 kenan tun lokacin da Anas Armiya Anas ya gabatar da number 12 fani to na silili da ya bayyana cin hanci a kallon kafar Ghana wadda kuma ya kawo ƙarshen zamanin kusuryanci da ya sa har yau kallon kafar Ghana ke tangantacce wannan dan jarida sananne dai ya taka nasa rawar inda ya bayyana cin hanci din nan a kwallon kafar Ghana da kuma Afirka gabaki daya to amma maimakon wannan ya zama sanadin wato ribatan tunan silelinta hakan din bai samu ba sai dai jefa kwallon kafar Ghana a cikin hali na ne'aru shekara daya da watanni biyu kenan Ghana na nan sai maganar rashin kokari da blata sai a gasar cin kofi na Afirka na shekara ta 2019 a kasar Masar tare da kuma zance mai sarkakiya na ko nawa aka kashe wa Blasters a wannan gasa na kasar Masar da haka kuma muka shigo karshen labaran wasannin Ridwanul Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma da yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaici
Akalla sojojin Somalia 6 ne da kuma wani dan jarida mai daukan hoto aka kashe sannan mutum 13 suka jikkata a yau Laraba a lokacin da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai wani hari sansanin sojoji da ke kusa da Mogadishu babban birnin kasar a cewar jami'an gwamnati a yau Laraba Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargadi ga India akan matakin da ta dauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin kan ya bayyana haka ne a lokacin da kasar take bikin samun yancin kai sama da mako guda bayan da India ta dauki matakin soke kware-kwaren cin gashin kai da ta baiwa wani bangare da aka raba na yankin Himalayan
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan mu Mr. Carl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.